وعن ابن عباس مثله ورضي الله عنهما ولا حديثي نفرقو حديثي نا عبد الله بن عمر الله كي قار يدالسو وديكي ده حديثي نفرقو ده نبيو ده نوكو دوكا حديثي نا عبد الله بن عمر الله كي قار يدالسو كما كمل يدا muka shafadi lalle Abdullahi dan Umar yana daya daga cikin samarin sahabbai bimana yaran sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma Allah ta'ala ya bashi ilimi da kaifin rike abubuwa shi yasa ya haddace hadisi da yawa daga annabi kuma dalilin dadawa sai Allah ta'ala ya masa tsawon kwana domin saboda ya karantar da mutane hadisan da ya haddace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da mahaifinsa tun ba da gudumawa wajen daukakan addini mahaifinsa yayi shugabanci na ainihin jagorancin abin da ya shafi administration shi kuma Abdullahi dan Umar yayi shugabanci da jagoranci na ilimi kuma kowanne akwai falalan da Allah tabaraka wa ta'ala yake bance masa saboda haka Abdullahi dan Umar yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle annabi yace man ba'a nakhlan duk wanda ya saida bishiyan dabino sa ko dabinan sa kada ufirat bayan an musu kilile to fa samaruha lil ba'i wato ya'en itacen na mai sayarwa ne idan har an yi barbara an watsa wa dabinon wato ƴaƴan itace ko kuma furanni na mazaje kamar yadda suke yi irin wannan barbaran ko yadda yake fada aure idan har an yi musu kilile da Hausa abinda suke fada kenan kada wabirat bayan an musu wannan barbaran to fa samaru halil ba'i ƴaƴan itacen waɗannan bishiyoyin dabinan da aka sayar na wanda ya sayar ne ina fata an gane saboda already ya riga ya gama wahala idan har an musu wannan kilili din to yana da wahala su lalace sukan fitar da ƴaƴa yadda ya kamata saboda haka koda matsi ne ya sanya shi ya sayar da dabinansa bayan ya gama wahala
to dole wanda ya sayi bishiyoyin ya hakura sai waɗannan ƴaƴan sun gama nuna mai sayarwa ya tsinke abin sa sannan mai saya ya karbi waɗannan dabinar sai dai kuma illa an yashtarita al-mubta'u sai dai idan mai saya ya shartanta yace a'a to zaka sayar mini da bishiyoyi bayan ina ganin ƴaƴa a sama mai yiwa ga shin nan abin sha'awa ko ga sun nan abin sha'awa sun yi kusan nuna saboda haka ni gaskiya in dai ba za a hada da ƴaƴan nan ba to ba zan sayi tushen bishiyoyin ba to shikenan ciniki sai ya canza saboda idan an musu tabiri sannan kuma sun fara nuna ina fata an fahimta to an ba ki dama ya sayar har da ƴaƴan sai a sayi bishiya a sayi ƴaƴa amma idan ba su fara nuna ba babu yadda za a yi a ci to wannan kuma bai halatta a sayar da su ba sai dai su yi ciniki kawai yadda ta kaya shi kenan shi bai da komai amma a ka'ida inda ya yi wannan kililin ko da kuwa ba su fara nuna ba to hakkinsa ne tunda already hadisi ya riga ya fayyace an saida dabino amma ba da yaya tunda ya riga an yi tabiri wato ubirat an riga an yi wannan kilili din ina fatan an fahimta saboda sharadi yana da muhimmanci a cikin musulunci kamar yadda za mu karanta a babin da yake can gaba sai dai illa shardan harrama halalan aw ahalla harama sai dai idan sharadi ya halatta haramu ko kuma ya haramta halal sharadin da babu cikin littafin Allah ko Allah bai yadda ba ko kuma yayi karo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to waɗannan sharuɗa ba za a saurare su ba saboda haka a ka'ida na cinikin ire-iren waɗannan bishiyoyi kamar yadda waɗansu malamai suka fala hukuncin ba ya tsaya ne akan wato bishiyan dabino ba misali mutum ne yana da gwaibarsa ko yana da bishiyan mangoro ko yana da bishiyan kashu wanda yake bayan an riga an musu aure sai bukata ta sa za ka sayar to ko da ka sayar da bishiyoyin ƴaƴan itacen nan waɗannan wannan naka ne sai dai idan mai saya ya ce bai yadda ba sai a haɗa masa idan wato sun fara nuna wannan ba matsala ba ne ina fatan an gane na'am wali muslim a ruwaya ta imam muslim ko da yake malaman hadisai masu bincike sun ce kun ga anan ya ce wali muslim fa ka annahu yadullu ala anna alhadith min afrad muslim wa laysa al'amru kadhalik dan yana gwada cewa kaman wannan hadisi imam muslim ne ya ruwaito qarin sai malamai suka ce a imam al-bukhari ya ruwaito qarin sai dai inda imam al-bukhari ya fitar da hadisin ba inda ake tsammani bane kun ga kenan wannan lokaci manya-manyan malamai ana samun wahami da gare su domin saboda da ya ce wali muslim wanda ya gwada na imam muslim ne kawai shi ne masu sharhi suka ce a imam al-bukhari ma ya ruwaito wannan hadisi saboda haka hadisin yana kan sharadin mawallafin wannan littafi to amma kuma sai aka dan samu kuskure yana to a wata ruwaya annabi ya ce man ibta'a abdan duk wanda ya sayi bawa famaluhu lilladhi ba'a lalle dukiyan bawan nan na wanda ya sayar ne illa an yashtarata al-mubta' sai dai idan ko an yashtarata al-mubta' sai dai idan mai saya ya shartanta domin a wancan lokaci suka dauki kuɗaɗe su ba da bayin su waɗanda suka amince musu masu riƙon amana wanda ba sa ha'ince to idan bawa yana hidima da dukiya yana kasuwanci yana ɗaukan wani kaso yana ba da ubangidansa to wani zai ga wannan bawa ya ji sha'awan sayansa saboda amanan bawa mutum da yana da dukiya in za a yi ciniki sai a yi ciniki haka dukiyan bawa za a tambaye shi ƙarin bayanin da zai yi bayani mai saya ya ji amma dukiyan bawan kaman ƴaƴan da suke kan itaciya ce wanda yake ba za a iya ƙididdigewa ɗari bisa ɗari ba ko amma idan sun fara nuna za a yi cinikinsu gaba ɗaya sai dai kawai a samu ƙwararren ɗan ƙiyasi wanda idan ya gani zai iya takmini ma'ana zai iya kirdado wanda zai ce ana tsammanin za a samu kwando kaza to sai ya yi aiki da haka yana iya yiwuwa a samu kwandon da ya wuce haka ko kuma wanda bai kai haka ba to musulunci ya yarda da wannan idan an samu dan kuskure kadan ba matsala bane saboda mafiya yawa harkokin kasuwanci akan samu matsaloli a ciki amma ƴan kanana-kanana ne sai musulunci ya kau da kai don ba haka ba za a takura mutane abubuwa ba za su tafi yadda ya kamata ba shi yasa a cikin babin mu'amala ana samun matsala guda ɗaya ko wata yar karama a kau da kai gaba ne amma banda babin ibada banda babin ibada shi yasa ko a cikin sallah an ka samu kuskure wani kuskure ko dai kai kabli ko kai badi ko a ce wannan abu makaruhi ne ko wani abu makamacin wannan sai ka samu matsayinsa amma a harkokin kasuwanci ne yana yiwuwa an kau da kai hakan nan ko a babin mu'amala wannan kenan saboda haka duk wanda ya sayi bawa famaluhu lillazi ba'a dukiyan bawan nan na ubangidansa ne da ya sayar da shi illa an yashtarita al-mubta' sai dai idan mai saya ya shartanta ya ce hadda dukiyan bawan to shikenan sai a yi ciniki duk da kasancewa bawa yana da dukiya za a sayar da shi kuma abinda za a ɗauka a bayar kuɗi ne to a nan an samu cinikin kuɗi da kuɗi wanda kuma riba ne to me yasa aka ce an yi rangwame saboda me sayan ba dukiyan bawan zai saya ba ainihin bawan ne zai saya to akwai wata ka'ida da suke cewa idan asalin abu ne za a saya duk abinda yake rataye da shi to wannan babu matsala tunda dama manufa asali ne amma in far'i ne ba zai yi ba saboda zaka sayi naira goma zaka sayi naira goma ko da yake bari in buga misali da na yan zamani mutum ne ya zo da naira 50,000 ko 10,000 10,000 nan naira 100 ne ko 200 safi kal sai wani ya gani ya ce yana so da aka girga sai aka samu 10,000 ne safi kal to shi mai saya 10,000 zai bayar sai ya ba da matattun 10,000 tunda kudin da za a saya 10,000 ne shi kuma yana da 500 ko 100 nawa-nawa ne ko 1,000 ne amma matattu waɗanda suka ji jiki to haka zai bayar idan aka samu fefeko a nan to an samu riba sai dai kai mai sabin kudi ka haƙura mai yiwuwa kana da hanyoyi da yawa ko kai ma'aikacin banki ne za ka iya canzawa ka zare shi kuma wancan shi sabon kudi yana burge shi saboda haka sai ka taimaka masa kuma idan ka yi da kyakkyawan manufa Allah zai baka lada amma ana ƙara maka wani abu a kai to ka ci riba shi ne cinikin kuɗi da kuli sai dai idan kuɗin mabambanta ne kamar dalan Amerika da lairar Najeriya idan ka ɗauko dalan Amerika dala 100 za ka sayar ma wanda zai saya da kuɗin Najeriya to ina kyautar zaton dala 100 din nan ya kai 150 da ko da 40 da wani abu dalan Amerika 100 kudin Najeriya 140 da wani abu to ya ninka dalan sau nawa amma saboda kudade ne daban-daban nauyinsu da ingancinsu ko da ainihin karfinsu a duniya wajen ciniki saye da sayarwa akwai bambanci to wannan ba a haramta ba a samu bambanci a tsakani amma kudi iri daya ba zai yi ba wannan kenan saboda haka wanda yake da gida idan ya sayar da gidan kayayyakin gidan nawa ne kana da talabijin kana da gadaje kana da kujeru kana da sola kana da menene akwai bohol ma a gidan idan ka ga dama kana iya cire bohol ɗinka sai dai kuma dama abinda ake magana akwai abinda za a iya cire shi ba tare da an yi targaɗe ma abin ba idan wani ya zo ya ce a'a ni ina son ka bar mun komai kar ka cire kamar yadda waɗansu manya a Abuja ko a manya-manyan birane suke ainihin cinikin gidaje wani kawai kayan sawansa zai ɗauka ya fita da komai komai za a bari hatta kayan kicin bari za a yi ba abinda za a ɗauka ko bokiti ba za su ɗauka ba to sai a yi cinikin gidan a haka to dama su riga sun saba idan suka shiga falo za su ga yadda falo yake, suka shiga daki za su ga yadda daki yake, suka shiga kitchen za su ga abubuwan da suke ciki, za su duba gidan akwai bohol, in an ce akwai bohol ina yake, wani irin bohol ne, akwai rijiya, akwai rizabuwa, duk za su bincika, akwai wajen parking din motoci, akwai suto-suto a gidan ko kuma ɗakin baki guest house ko wani abu makamancin wannan, duk za su duba. To kaga ai kiyasin wannan gida daban yake da gidan da bai da waɗannan abubuwa. Ina fata an gane. Kamar yadda yake ginin da aka yi na ƙasa da bambanci da ginin da aka yi da ainihin block na suminti. Ginin da aka yi da block ɗin ƙasa ba na tubali ba, da bambanci da ginin da aka yi da block ɗin suminti. Ginin da aka yi da block ɗin hannu na suminti da bambanci da ginin da aka yi da block ɗin inji, ko ba haka ba ne? Duk wanda yake cinikayya na ainihin gidaje to yakan lura da ire-iren waɗannan, ko da ba ƙauye ne kuwa. Tunda ko a ƙauye ne zai duba ya gani yaya filin ɗin yake, yaya rufin ɗin yake, wani irin kwano ne aka sa, yaya fentin yake, wani ma har kankarewa zai iya kankare wani abu. Fenti ne ko screening, decorating ne ko kuma normal, duk ana duba wannan. Saboda haka abinda za a iya cire shi, kana iya cire abinka ka sayar da uwar abin. Amma idan mai saya ya ce baya bukatan a cire waɗannan abubuwa, to zai ka bar masa. Zai ka bar masa. Abinda kawai za ka cire kayayyakin sawanka, tunda ba zai zamo iri ɗaya ba, sai dan sauran abincin da ya rage abincinka, tunda mai yiwa abincinku ba zai zamo iri ɗaya ba, sai kuma kuɗinka, mai yiwa kana da inda ka boye kuɗi, wani ma in yana da save ɗin kashi biyu ne, akwai rimmobable wanda ake iya ɗaukansa, akwai wanda ake kafa shi. Saboda haka yin wanda yake ana iya motsa shi ne, sai ya ce a'a na ga akwai save a falonka, ko kuma abin nan ina son ka bar shi, to shi kenan. Kudin cikin kawai za ku kwashe, ko za ka bar kudin cikin ne a yi ciniki da shi gaba ɗaya, wanda shi mai saya bai san menene yake ciki ba. Ina fata an gane. To hadisi na farko ya buga mana misali da dabino, muka ce hukuncin ya shafi bishiyan mangwaro ko bishiyan gwaiba da makamantansu. Hadisi na biyu ya buga mana misali da bawa, sai muka kawo kiyasin cewa hukuncin ya shafi kaman gida, lokacin da za a saida gida. Sannan wa anhu radiyallahu anhuma har ila yau hadisin Abdullahi dan Umar, Allah shi kare yadda da su, anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, annabi ya ce man ittaa ta'aman, duk wanda ya sai abinci. Wannan hadisi kuma da wannan lafazi yazo, duk wanda ya sai abinci. Menene abinci? Man ittaa ta'aman. Menene abinci? Menene abinci? Dawa, gero, ko abincin da za a je restaurant a saye shi, a sayi tuwo ko a sayi jollof ko shinkafa da miya. Mafiya yawa mu da Hausa aka ce a ta'am abincin da yake an gama girka shi, abin da ya rage kawai ka wanke hannu ka goma, shine ta'am abinci. Amma su da Larabci suna nufin da ɗanye da wanda ba ɗanye ba duka. Da ɗanye da wanda aka dafa. Amma a nan abin da ake nufi idan mutum ya sayi wanda ba a dafa ba, wato ɗanyen abinci kenan, kamar dawa ko gero ko masara ko shinkafa, su ne mafiya yawa ta'am. Jiya mun yi bayani, mun ce akwai maganganu iri daban-daban, musamman ma yadda ake dagule a yanzu, yunwa ta addabi kowa. Jin da wake da gyaɗa da riɗi kantu su ma abinci ne ko ba abinci ba a yanzu? Daman za ka ji ana guna-gunin nan, wasu su ce abinci ne, wasu su ce ba abinci ba ne. Yawwa, amma dai in aka haɗa gwacen wake, in gwacen wake ya haɗu, kada wani ya kama hanya ya je gida ya ce kai ku haɗa mun gwacen waken nan. Ai, in ka ci gwacen wake, masha Allah, to haka ma dambun da aka sa masa karago ya hadu ai kaga ba cin zake haka amma in ya ji karago fa zaka yi awa 12 kana shan ruwa to anan karago bai zama abinci ba kaga gani karago ya zama abinci wannan kenan don haka ta'aman abincin da ake magana a nan wato abincin da mutane suke saya domin su ciyar da iyalansu duk mutumin da ya saya fala ya bi ko hatta ya tsaufiyahu kada ya sayar da shi har sai ya karba ko sai ya cika shi wa fi lafzin ga wani lafazi hatta ya qabidahu har sai ya karba hannu biyu tukuna wannan wata ka'ida ce irin masu sayan kayan abinci a kasuwa a wajen da ake sayar da kayan abinci idan mutum ya sayi buhuhuna a wajen ko aka auna ko kuma wanda aka sa shi abin nan menene aka tara shi waje guda ba suna shimfiɗa shimfiɗa ba ko tabarma yauwa sai a zuba kayan abinci a kai to idan mutum ya zo ya saya to ba zai sayar da shi ba har sai ya auna ko ya kawar da shi daga wajen wajen kawar da shi daga wajen zai gane yawan mudu domin ya tabbatar duk da kasancewa musulunci ya ba da dama duk abin da yake tare in dai an samu ƙwararru sun tabbatar babu ha'inci a ciki to ana iya cinikinsa kamar abin da ya shafi gwanjo kenan ke sa ma matsala ta gaba waɗansu sun ce wannan hadisi ya shafi kayan abinci ne kawai in ka sai kayan abinci ba za ka sayar da shi ba sai ka ƙididdige shi sai ka karba ko sai ka ɗaga shi daga wajen wasu sun ce wannan hukunci ya shafi kowane irin kaya ba za ka sayi dila a wajen kuma ka baje dilan ba in ka sayi dila a wajen sai ka ɗaga duk abin da za a iya ɗagawa kamata in ka saye shi a wajen ka ɗaga shi to wannan kun ga ya shafi duk abin da za ka saye shi a kasuwa za ka sayi buhun dankali ko buhun doya ko kuma za ka sayi wasu tarkacen abubuwa ka sake sayarwa a wajen a ka ɗaga ka kai wani waje don kai ma a samu wani aikinka ko don a tabbatar ko don a gididdige ko kuma a samu canjin waje in ba haka ba yadda ka saya ka ƙara kuɗi wani haka zai zo ya saya ya ƙara kuɗi duk a waje guda sai a yi ta tsawwala wa mutane shi ya sa aka hana kuma da yake abinci ya fi kowane muhimmanci to shi ya sa wato hadisin ya yi magana a kan abinci ai kun ga ko ajiya ma da yake ya ce ya ɓoye mafiya yawan malamai suna ce abinci ne wasu kuma suka ce da abin da mutane suke tsananin buƙata saboda haka wannan ya gwada mutane suna buƙatar man fetur sai mutum ya ɓoye man fetur a lokacin da suke buƙata to shi ma ya yi hodin mane takara duk wanda ya yi wannan hodin ɗin nan kuma to hakika ya yi babban laifi amma an ka ɗauki ɗaya fassara to abinci saboda ba yadda za a yi mutane su rayu ba tare da abinci ba amma fetur idan ya yi tsada wani zai iya ce to shi ba zai iya hau kekensa daga nan har zaki za ka iya tafiya da keke mai yiwa ma kana tafiya a bakin hanya za ka sha iska iska mai daɗi za ka sha inda ka je ka samu ruwa ya malala kenan ka gangara da kekenka kawai ka haye in ka iya ruwa ma ka san yadda za ka yi ka riƙe kekenka kana ingiza shi ka tsallake ko ka samu wani wanda ya ƙware kun ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake sa wasu suke cin arzikin walansu kenan za ka iya zuwa wani wuri ka samu ruwa ya kawo da kayanka sai ka samu 'yan ƙauye sai su ce ka biya mu za mu tsallake ka za mu tsallake da kai to su kuma nan Allah ya sa za su samu arzikinsu ko ka biya su su tsallake da kai ko kai ta roƙonsu su yi maka fi sabilillahi ko ka fasa ka dawo amma in yace ba zai fi sabilillahi ba sai ka biya shi shikenan sai ka biya shi shi kuma ya rike amana don karku je tsakiyar ruwa ya sake ka Allah ya kyauta to tsari kenan na'am wa an ibn abbas mislu kuma an samu hadisi daga abdullahi dan abbas kwatankwacin wannan cewa annabi ya ce duk wanda ya sayi abinci to ba zai sayar da shi ba har sai ya ƙididdige ya karba ko sai ya canza masa waje to sai hadisi na gaba hadisi na 284 an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma annahu سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شهوم الميتة فإنها يطلى بها الصفر ويدهن بها الجلود ويستصبح بها النار فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شهومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه جملوه وأذابوه حديث جابر عن عبد الله رضي الله عنهما Allah shi kare ya dalasu mahaifinsa shine wanda aka kashe shi a yakin Uhud sannan shi kuma yana karami yasa da ya tashi aure sai fara auren bazaura sai ba laifi saurayi ya auri bazaura saboda in ba an tsaye kake ba za ka nitsar da kai idan kana neman shawari cikin sauki saboda bazaura idan ta riga ya bude za ta iya baka shawari yadda zaka daidaita al'amura amma idan kai rako ita rako to sai iyayen sun shiga tsakani don ba haka ba wata rana fala za ku yazo ana raba ku fala kuma mutum ya ce zai fara da bazaura babu laifi annabi ma da bazaura ya fara idan kuma ya ce to na ji masu nan din nan suna da niyyar za su fara da zaurawa kenan sai dai fa zaurawan yanzu sai a hankali don kana da kiyaki ne daukan mara sani Eh, ya hankali. Allah kyauta. To ina faɗi haka, sai wannan zaura suka ce, "Ai mallan kana kashe mana kasuwa." Eh, ana kashe mana kasuwa. Wata mijinta ne ya rasu. Wata kuma tsabarakin kunya ne yasa aka koro ta. Da tsabarakin kirki. To in ka auri wannan zaka sha wuya. Tunda baka san dalilin da yasa aka koro ta ba. Allah ya kyauta. To amma dai kowanne yana da advantage ɗinsa. Allah ya sa mu dace. Na'am. Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle shi ya ji annabi ya qulu amal fati yana fadi a shekaran da aka ci binnin Makka. A wace shekara kai fatu Makka? Shekara ta takwas. Bayan hijira annabi yayi fatuhu makka da yayi fatuhu makka dab da aikin haji sai bai yi aikin haji ba sai ya nada dan shekara 20 da wani abu ko wajen 30 da wani abu kan sai ya nada ki shine jagora yace kuma shi zai jagoranci aikin haji a shekara ta 8 bayan hijira annabi ya dawo binnin Madina a shekara ta 9 bayan hijira da lokacin aikin haji ya zagayo shine manzon Allah ya tura Abubakar bin Abi Quhafa a matsayin Amirul Hajji yasa wannan shine farkon Amirul Hajji ya halatta a tura tawagan alhazai a sa musu Amirul Hajji bayan ya tafi sai aka saukar da wasu ayoyi cikin suratul Tauba sai annabi ya tura Ali bin Abi Talib yace idan ya je yayye kuwa ya karanta wa mutane da yaje ya samu Abubakar bin Abi Quhafa yace to gashi an aiko ni da sako yace a to tube ne aka yi kai aka nada ka yace a kana matsayinka ni dai na wa sakon ne zan zo in fada kawai ya halatta in aka bada shugabanci ma wani wani bangare kuma a sake tura wani shi babban shugaba ya sake tura wannan ba matsala bane wannan wani bangare ne na administration wato tsari na shugabanci mai kiyada islamiyya Abubakar bin Abi Quhafa ya yi aikin haji a shekara ta 9 bayan hijira da ya dawo kuma sai annabi ya tafi a shekara ta 10 bayan hijira wannan shine lissafin da waɗansu malaman tarihi suka tafi akai annabi ya je a shekara ta 10 bayan hijira yayi aikin hajin sa kenan guda ɗaya shine na farko shine na ƙarshe shine hajjatul wada kuma duk lokacin da yazo yana bayani saboda mutane da yawa sun taru yana ce khudhu anni manasikakum la'alli la alqaakum ba'da ami hadha. Eh, ku koyi aikin hajin ku da gare ni, ku koya sosai, kowa ya ga abin da nake aikatawa. Saboda ba mamaki bayan wannan shekara ba za mu hadu ba. Shi yasa manzo Allah yana dawowa binnin Madina. Tunda ya je ya yi Zulhijja, to Muharram Safar Rabi'ul Awwal bai cika watanni uku curba Allah ya karbi ran manzon Allah a binnin Madina. Kun ga wannan ya gwada Allah ta'ala ya karbi ran manzon Allah a shekara ta 11 bayan hijira a wannan lissafi. Na'am, Amal Fati shekaran da aka ci birnin Makka shekara ta 8 bayan hijira. Annabi ya yi bayani, saboda akwai hudubobi da yawa, ba aikin haji bane amma ya yi hudubobi da yawa. Amal Fati ya ce inna Allah wa rasula, ya ce lalle Allah da manzonsa, harrama bai alkam, sun hana sayar da giya, wal maitati da mushe, wal khindiri da alade, wal asnami da gumaka. Waɗannan abubuwan da aka ambata kaman abubuwa ne da suke wakiltar waɗansu ɓangarori daban-daban. Giya, duk abinda zai cutar da hankali an haramta shi a ƙarƙashin wannan. Kullu ma khamara al-aqla, domin al-khamru bi ma'ana as-satru, asalin giya da larabci al-khamru shine abinda yake rufe kwakwalwa. Idan ya rufe kwakwalwa, wato kwakwalwan za ta yi wani abu sai daga baya idan ta dawo cikin hayyacinta sai ta gane ta yi shirme. Shi yasa ake kiran wannan abin giya. To wannan ya haɗa da dukkan abin da yake na ruwa, giya ne, na shaƙa giya ne, na zuƙa giya ne, na haɗiyewa giya ne, na ɗurawa na allura giya ne, na shafawa ma giya ne. Kuma saboda duk abin da ya shafi hankali, musulunci yana ƙoƙarin wato kiyayewa. Saboda hankali yana ɗaya daga cikin abin da ake kira five faculties, al-kulliya al-khamsu, abubuwa guda biyar da musulunci ya zo domin kare su a ƙarƙashin maƙasidu shari'a. Saboda haka hankali yana ciki, yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, ya ku waɗanda kai imani, innamal khamru wal maitir wal ansabu wal azlam, ya ce rijisun min amali shaitani fattanibuhu, aka yi gargaɗi. Shi yasa waɗanda suka bar giya a wancan lokaci a birnin Madina tunkuɗe tulunan suka yi. Mai ba da bayani ya ce a lokacin duk wanda ya zo birnin Madina zai ga ruwan giya yana malala a kowane kwararo saboda saukan waɗannan ayoyi. Innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maitir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an salah fa hal antum muntahun. Shine sayyidina Umar yace kadin tahaina. Saboda can baya ba a haramta ainihin giya ba, tunda suna tambayan ka dangane da hukuncin giya da caca. Mai aka ce ulfihima ismun kabiru wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. To da farko an yi sassauci, sannan aka zo aka ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Saboda mutum zai zo ya sha giya, ya zo yana sallah, yana kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, maimakon ya karanta haka sai ya ce kul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'buduna, ba zan bauta mu abinda kuke bautawa ba, haka ayanta ce. Shi kuma saboda yana buge sai ya ce zan bauta mu abinda kuke bautawa. Kun ga Allahnsa yana ce ka ce kaza, shi kuma yana faɗin wani abu daban. Shi yasa aka ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna, kada ku kuskura ku kusanci sallah alhali kuna masu maye sai kun san abinda kuke faɗi. Saboda haka wanda ba su bar shan giya ba, to bayan sallan isha'i sai su sha, kafin sallan asuba ta sake su, ko bayan sallan asuba sai su sha, kafin sallan azhar ta sake su. To daga baya shine aka haramta gaba daya. saboda tana rikita hankali duk abin da ya rikita hankali kuma ai magana ta gare wannan fa yana daga cikin abin da ya cutar da samarin wa yanzu kenan duk wanda yake shayishaye idan ya riga ya lalace to bai da amfani mutuwansa yafi alheri wallahi duk bai da amfani ina ne zaka je ka saka shi ya zama mai amfani bayan hankali ya gushe babu amfanin da zai yi kuma ko da shi ne danka tilo a duniya to in ka mutu ka bar shi ka bar bacin rai in ka mutu ka bar shi ka bar bacin rai ya sa shayayen da yake da illa amma yahudawa da yake suna son su lalata mana al'amura da yake sun ga bakake suna da basira iri daban-daban shikenan sai suka kawo mana sample na shayayen iri daban-daban wani ma in ya nema bai samu ba sai ya je ya hada akwai yadda ake shan petur ko kuma irin kwata din nan mummunan kwata sai ruwan ya gama kwanciya sai ya je ya kwaso saman kaji wawa kazami sai ya kwashi ruwan sai ya je ya sa masa wani abu hakan nan to mun suka sa masa wani abu shi ma mummunan bugarwa yake yi a hankali kuma yana sakule masa hankali yana sakule masa hankali in ya zama addicted shikenan kuma tun maganin da aka masa ba zai warware ba Allah ya kyauta wal maita sai kuma mushe ma mata hatfa an fihi duk wanda ya mutu har kawai ko aka shake shi saboda mushe jininsa yana canzawa immediately duk wanda ya ci zai cutar da shi amma banda na ruwa mai banda kifaye tunda su ba a yanka su duk abin da yake cikin ruwa inda ya rayuwarsa a ruwa ne baya rayuwa a tudu shi yasa masabar malikiya ma suka yi ta sabani a cikin muktasar za ku gani bayanan da malamai suka yi akwai dabbobin da suke rayuwa a waje kuma suna rayuwa a cikin ruwa to menene hukuncinsu in ka samu kwazo a cikin ruwa shi ba sai ka yanka shi ba in ka samu kwazo a waje fa inda za ka iya cin kwalo sai za ka yi ka yanka kwalo ba kai da za ka ce ai ka san yadda za ka yanka shi Allah ya kyauta abin da yake cikin ruwa kamar kifaye da abubuwan da suke da alaka da kifaye kun ga wannan ya fi fitowa kai tsaye su waɗannan ba a yanka su mushensu abinci ne kamar ambar sahabbai sun samu dabban ambar yasa yake cewa dabbobin da suke ruwa in dai ba sa rayuwa a tudu sai a cikin ruwa to ba a yanka su kawai idan an same su sai a san hikimar yadda za a yi a kashe su kwaf ɗaya ba a son azabtarwa ko dabba da ranta a jefa ta a cikin wuta ko a jefa ta a cikin mangyada ba daidai ba ne ina masu sai da kaji tunda muna kasuwar kaji in ka je ka sai kaji guda uku ko guda hudu ko guda biyar sai a haɗa wuyoyinsu ka kaf gaba ɗaya duka kayukansu za a haɗa shi yasa yanzu a yanka maka kaji ka leka kansu haka za a haɗa guda biyar kawai wani mara tausayi sai ya rike kawai sai ya fille su na ɗaya kenan yana fille su daman ga ruwa yana tafasa a kan murhu saboda mai ayyuka sun musu yawa tun kafin su gama cikawa suna motsin nan za a ɗebe su a tsunduma su a cikin ruwa biyu kenan na farko yankan nan da aka yi bai yi ba in ka kai gidanka ka ci mushe saboda haka da mahauta masu sai da nama da 'yan kasuwan kaji masu sana'an yanka kaji da figewa ku ji tsoron Allah ba yadda za ka yi ka haɗa dabbobi guda biyu ka yanka su lokaci guda ba zai yiwu ba a babin ma ihsani wa idza qataltum fa ahsinu alqitla wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha a ka'ida ba a yanka dabba a gaban yar uwarta ana son a kawar da yar uwar ba tare da ta gani ba domin saboda ihsani annabi ne ya karantar da mu haka to idan ka hada dabbobi guda biyu za ka yanka su yadda ya kamata wal lokaci za a yanka kaza guda ɗaya sai a dauko ɗayan a sake dannewa a yanka kai a sake dauko ɗayan a danne a yanka da kamata yi kowace a yanka ta ita kadanta individually
wannan shine tsari abin da ya kamata ke
kaga irin wannan yadda masu sai da kaji da yawa suke yi suke yankawa su hada kayuka kaman guda biyar da wuka mai kaifi su fille ai kaga ba yankawa bane fillewa ne to ɗaya yake da waɗansu ƙasashen duniya a yanzu waɗanda suke sai da naman dabbobi awakai ne ko tumakai ko raguna ko kuma shanu wanda za su je sai su sa su a na'ura gaba ɗaya sai a je a danna wani waje shine abin yanka zai gundule kansu gaba ɗaya in aka danna na'uran shikenan sai ya gundule kansu gaba ɗaya za a ci ko ba za a ci ba ai kun gani karantarwar musulunci shine daidai Allah ya taimake mu na'am sannan kuma wal khinzir da ai ne in alade alade an ce maikon sama bala'i ne fatan sama bala'i ne naman sama bala'i ne saboda haka haramun ne a tsaye shi ko a tsayar da shi ba ruwan musulmi da wannan wala tsunami haka ma gumaka to gumakan nan wani zai ta yato ai yanzu ba wajen bautan abin nan gumaka bane to akwai waɗansu yan kananan abubuwan da ake yi ko mutum mutumi ma an ji an yi mutum mutumin gwamna ka zai ka ɗauko ka ce bari ka saya ka ajiye mutum mutumin gwamna ko shugaban ƙasa to annabi ya hana al-asnam dun asnam ne da waɗansu yan kananan abubuwa ko a cikin key holder ɗinka a samu wani doki ko a rigankan ka ga riga mai doki shi ma yana cikin asnam akwai kamfanonin da suke yin waɗansu tufafi haka sai ka ga doki ko igil ne kawai sassaucin da aka yi shine hoton da yake cikin kudi tunda shi ba yadda aka yi ya akwai wani malaminmu wanda a da aka yi magana kan hoto ya ɗauki abin sosai in ya zo sallah sai ya cire duk hadda kudinsa sai ya ajiye a gefe ranar sai ya cire ya zo ɗaukawa babu kudin Allah ya gafarta mana wala sunam da gumaka ko mutum mutume kun san wannan mu yana da wahala a wajen mu amma abinda zai baka mamaki shine waɗansu ƙasashe suna da problem duk mutumin da ya je ko Misra in bai yi sa'a ba sai ya sayi waɗannan za ga waɗansu manyan mutane a ofisoshinsu za ga wani hoton mutum mutumi ko menene duk abinda yake magana a kansu kenan ko wani rikakken dan kwallo ga ke yana buga kwallo ga abin nan kasa a tebur ɗinka to kai ma ka shiga bai'ul asnam ko ka sayar ko ka saya amma ka sa bishiya babu matsala ko hoton gida tunda kana son ka ga abu ne wanda zai baka sha'awa wannan ko a falonka ko a ɗakinka ba matsala amma banda mutum mutumi banda abu mai rai فقيل يا رسول الله سي صحابي suka ce ya manzon Allah ara'aita shuhumal maita suka ce ya manzon Allah suka ce bargo da ainihin kitse na mushe fa saboda me ko san idan dabba kaman saniya ko rakumi idan ya mutu to sai su kwashe sai su fede sai su kwashe kidan amma ba ce suke yi ba fa innaha yutla biha sufun saboda suna mulke kwale-kwalensu da suke yi kun san kwale-kwale in aka sassake akwai mai din da ake shafa masa yadda ba zai lalace ba wa yudhanu biha al-julud sannan ana shafa wa fatu domin su yi laushi tunda ba ci bane za a yi haka da kitse na mushe wa yastasbihu biha an-nas sannan mutane suna sanya a fitilansu na da irin a ci balbal fitilan da na mangyala ke nan ko a nan kasan an yi haka amma ina ganin kamar ɗan shekara 30 bai zo sani ba ga babban alaran ma gwani ka san a ji balbal a ci balbal haka balbal yake ci
amma na kanandir ka sani yawa babban alaran ma yace na kanandir ya sani baka san na mangyala ba dan in kace ka sani zan tambaye ka ya yake ya yake kun san na mangyalan nan da suke yi wani abu ne ba suke yin sa abu daya yake sai a samu audugan da za a sa sai a zuba mangyada a cikin dan kuttun sama sai a samu auduga sai a sa shi a baki abin mamaki sai ga yana ci kadan kadan har gari ya waye saboda in ya fada ciki zai mutu gaba daya in ya fadi a kasa ma zai mutu kuma zai iya kawo gobara to ban san hikiman da suke yi ba da lokacin da muke yara an gwada mana cewa ga yadda suke yi amma yanzu ba zan iya kiyayewa ba tunda mu ma bamu tashi muka samu wannan ba ni ma na kananzir na samu wanda za a samu gwangwani a huda sai a dan masa baki sai a sa lagwani ko eh lagwanin ma ba na ainihin auduga ba lagwanin da ake shigowa da shi to su ma in aka sa kadan kadan zai rinka haka ne to kun ji yadda yake a wancan lokaci da mangyada da menene haka ake sawa mangyada wannan da ka sani mangyada yanzu mangyada a abinci ma sai wani da wani Allah ya kyauta na'am fa qala sai annabi ya ce la yace ba zai yi ba huwa haramun haramun ne mushe duk dabban da ta zama mushe komi na ta haramun ne in banda fatanta fatan ana iya cire fatan a jeme to amma kun ga yanzu wani lokaci gara yi shiru saboda me saboda idan aka fede aka ce an cire fatan za a yi amfani da fatan saboda akwai fatan da yake da tsada in aka je aka bitsine nama akwai waɗansu 'yan shaye-shaye 'yan kurkura daban ba hankali suke da shi ba suna ganin inda aka bitsi ne za su je su tone ba haka ba ne to kaga gara makara bude kofa shi yasa in akwai 'yan shaye-shaye aka ɗauko kaza ta mutu za a je a jefar da ita ko akuya suka haɗu da kai suka ce ba mu za mu je mu jefar to kar ka ba su saboda ba su da hankali za su je su ci mushen ne kuma haramun ne saboda haka fata ce kawai saboda ita ma ana jemewa kuma kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda zalik sa'annan annabi yace a daidai wannan lokaci yace qatalallahu alyahuda Allah ya tsine ma yahudawa masu dabara innallaha lamma harrama alaihim shuhumaha yayin da Allah ya haranta musu wannan kibe jamaluhu sai suka narkar da shi summa ba'uhu suka tattara shi sai suka je suka sayar wa akalu samanahu sai suka ci kudin kun ga ba su ci abin kai tsaye ba amma sun ci kudin sun yi dabara yasa aka ce tahayulu alal haram haram inda zaka yi dabara akan haramu to shi ma haramun ne saboda me saboda cikin qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya hada ya haramta musu wannan kibe sai suka ce to tunda an haranta mana mu ba za mu amma sai su tara in suka tara ki sai su narkar da ki sai su sa ki jirka jirka ko kuma a cikin tulu tulu sai su je su sayar naka ba su kudin sai su ci wannan shi ya gwada cewa kana da saniyanka ko kana da ragonka sai ya mutu kana fitowa sai ka samu masu cin mushe sai suka ce ka sayar musu sai ka sayar musu aka yi ciniki rago mushe idan da yana da rai 45,000 ne ko 60,000 ko ina jin har ko ragon Fulani ma ya wuce 45,000 shine wanda za a bar shi yana yawo sai dai kuma ragon Fulanin da yake barin sa yana yawo yana kiwo ko ina naman sa yafi kyau ragon da aka daure shi ana bashi abinci shi kuma naman sa baya da yawa kitsen sa yafi yawa duk ragon da ka gan shi bulbul ya cika da yawa to naman sa baya da yawa sai dai kitse bambancin su kenan to mahauta su sun fi son ragunan Fulani ragunan da aka kyale su suna kiwon su da kansu su kuma masu lahiya da manyan mutane
sarfi son waɗanda aka goya su ka ga rago bulbul hakan nan to kowanne yana da muhimmancin sa mutumin da ragon sa ya mutu sai ya sayar wa masu cin mushe sai shi ya ci kudin ya ci halal ko ya ci haram to tunda aka ce haramun ne sai ya ce to gashi na ba ku kyauta abin da yi daidai ne saboda ya taimaka wajen me ina fata an gane to hali ne irin na Yahudawa Allah ya sauke ai jamaluhu azabu shine suka narkar da shi wannan ya fassara mana kalma ta luga lugata sai babu salam babin sautu babin dila shine kayya irin na salam ko salaf salam ko salaf duk ma'anar su daya ne menene ake nufi da cinikin salam na sautu haka suke fala da turanci kuma dila ana samun wani zaka ga shi dila ne yana da suto-suto dinsa yana da ofis dinsa ana kawo masa kayayyaki daban-daban a dunkule to abinda ake magana shine musulunci yayi sassauci in ka je ka same shi za ku yi yarjejeniya misali ana kawo masa yadudduka ko buhunan shinkafa iri kaza ko ana kawo masa karafa iri kaza ko katakai ko ma menene amma akwai exactly irin wanda ake kawo masa domin mafiya yawan diloli zaka samu akwai kamfanonin da suke mu'amala da su haka ne ko yana zaune a office din sa sai ka je ranan 1 ga wata sai ka ce irin kayayyakin da ake kawo maka din nan kake sayarwa ina son katon kaza ko ina son dila kaza sai ce mai nauyin mai nauyin kaza wani iri kaza sai duk aka rubuta aka yi lissafi nawa ne kudin ya kama kudi ya kama naira miliyan daya sai ce to fa kaya ba zai zo ba yau ka zo 1 ga wata to fa kaya ba zai zo ba sai ranar 25 ko 28 ga wata sai ce eh babu damuwa to anan a musulunci ya halatta mutum ya dauki naira miliyan 1 din nan ya bayar sai ka dauki miliyan 1 ka bada wannan dila idan ka bashi ya murkusa miliyan 1 in ya ga dama ma ya kyauta da miliyan 1 kai kuma ka jira ranan da aka fada maka to sai ka zo da wannan takarda taka ka karbi kayan ka bisa wannan tsari da aka yi wannan ya halatta me yasa aka halatta saboda kai in an bar maka wannan kudin zuwa ranan 25 mai yiwuwa zaka kashe yasa musulunci sai yace to bari ya raba ka da wannan kudin ba matsala sannan nabi kuma shi wancan da kaje ka baki kudi amma ba karbi kaya ba sai aka ce tunda yana da karfi dila ne amintacce ne akwai amana an yarda ga bayanin sifa da komai babu jahilci babu rudi da yaudara ya halatta sannan kuma shi advantage ɗinsa ne domin idan ka baki miliyan 1 a ranar 1 ga wata yana iya yiwuwa ya shiga wata harkan kasuwa ɗin bayan ya shiga harkan kasuwan ya matar jujjuyawa miliyan 1 nan ta haifar masa da wata miliyan 1 kai kafin kayanka ya zo ka karɓa duk wannan ya halatta ina fata an gane amma an ce sai da waɗannan ƙa'idodi tukuna wannan shi ake kiransa salam da Hausa suna kiransa sautu salam suna kiransa rance na sautu da Turanci suna kiransa wato abin da ya shafi dila da Hausa kana iya ce kasuwanci ne wanda ya halatta kun san kasuwanci da kayanin kuɗi ne da abin da za a sayar kuɗi da kaya duk lokacin da ka zo da kuɗinka kuka yi cinikin abu aka ce kaza ne ka ɗauki kuɗi ka bayar aka ɗauki abin aka baka to wannan shi ne cikakken ciniki wa ahallallahu albai'a Allah ya halatta wannan ciniki a ƙarƙashin wannan sai ka zo ka samu mai kaya sai kuka yi ciniki da shi sai ka ce bawan Allah wannan abin da muka yi ciniki da kai ɗin nan ba ni da kuɗi yanzu amma ka bani wannan kayan idan ka bani wannan kaya ni kuma ƙarshen wata in an yi albashi ko ranan kaza ga watan kaza zan kawo maka kuɗinka
musulunci ya ce ya halarta ya dauki wannan kayan ya baka ranan 25 ko 30 kai kuma ka dauki kudin sa ka kai masa wannan shi ma ciniki ne amma na bashi ya halarta amma cinikin ina da kuka je kuka yi ciniki da shi sai ya ce to zan sayar maka naira 10,000 sai ka ce to amma ba ni da kudi a hannu saboda haka bashi ne zuwa 25 ga wata sai ya ce to tun da bashi ne 10,015 zan sayar maka in kudi yanzu ne ka zaba 10,000 idan kuma bashi ne ka zaba 10,015 bai ataini fi bai'atin wahida wannan haramun ne wannan haramun ne sai dai a yanke hukunci da abu guda daya kamar yadda malamai da yawa suka ce da yazo sai ya ce bashi ne sai ka ce to mallan tun da bashi zaka karba zuwa karshen wata ni kuma ina jujjuya kudi na to gaskiya ni bazan sayar maka kamar yadda masu kudi a hannu suke saya ba in ka ce ka yadda shi kenan sai ce masu kudi a hannu ina sayar musu 10,000 amma tunda kai baki zaka karba zan sayar maka 15,000 ko 20 in ka ce ka yadda shi kenan ka zama wawa don ka yadda da ire-iren waɗannan abubuwa to karshe zaka halaka amma a musulunci an ce mai kaya ya halatta tunda ka zaba amma a barka da option din ko wannan to bai halatta ba kamar yadda yake kana son zaka karbi baki a wajena waɗansu yan kasuwa suna yin haka ni ba zan ɗauki kuɗi in baka baki ba sai in baka bakin kaya in na baka bakin turmin zani Allah ya ji kankananan ma'aikata amma wanda suka sassauta ma kansu yaya ba ku ce amin ba to da na ba da wannan turmin zani sai na ce to ka je wajen malam wane ka sayar masa zai saya ya abin nan alhali ne kuma na ɗauki jari na ba da malam wane saboda haka turmin naira 10,000 in ka je wajen malam wane tunda kana son kuɗi ruwa-ruwa shi kuma sai ya karba sai ya baka 7,000 in ya baka 7,000 sai ya sake dawo mun da wannan turmin zanin idan da gobe ma za ka sake dawo wannan turmin zanin za a sake baka kun ga kenan na ba da bakin 7,000 7,000 da dabara kuma ni za a biya ni da 10,000 shi ma bai'ul ina haramun ne to amma dai salam ya halata saboda haka ko ka je ka ba da kuɗi kana jiran kaya a bisa tsari da ka'ida ya halatta ko ka karbi kaya a bi ka bakin kuɗi lokacin da ka samu ko ka ƙayyade ka je ka biya ko kuma illa ha'a wa ha'a shi ne ka ba da kuɗi a baka kaya ina fatan an gane amma idan ya zama duk cinikin kuma baki ne to wannan bai halatta ba na zo shagon mala ina son a bani katandin kaza sai ka ce to babu sai na ce eh ni ma babu kuɗi a hannuna katandin madara nake so sai ka ce to ai katandin madara naira 80,000 nake sayarwa ko 10,000 sai na ce to shikenan kai ina bin ka bakin katandin madara zaka je ka sayo ka kawo min kai kuma kana bi na bakin kuɗi wannan bai halarta ba saboda baki da baki ne amma ɗaya yana nan a hannu aka yi yarjejeniya ya halarta saboda haka dila ba fa dillanci ba dila ciniki na dila ya halarta na dila ko don kar wani ma ya je ya ce to fa dila mai ɗaukan dilan gwanjo bai ba shi ba an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma qala قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاثة فقال من أسلف في شيء فليسلف في قيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم حديث عبد الله بن عباء وندك كني من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم الله شكار يتدرسه yace kadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam almadina annabi yazo binnin madina wa hum yuslifuna fi sima suna irin wannan wato kasuwanci a cikin ƴaƴan itace as-sanata was-sanataini was-salasa
shekara daya, shekara biyu, shekara uku wannan ya halatta. Sai dai kuma a halin yanzu yin kasuwanci irin wannan yana da hatsari. Yana da hatsari. Amma su a wancan lokaci saboda kasuwa takan tsaya. Takan tsaya a daidai abu in kaga abu ya karu. To wata matsala aka samu wato nationally ko internationally. Wannan yana daga cikin abin da ya zama mana illa a Najeriya. Babban illa a Najeriya. Abinda ake sayar da shi naira 20 in ka je Saudiya za ka samu naira 20 din ne shekara da shekaru. In ka ga ya dan karu to zuwa wani lokaci ne zai dan karu kuma zai tsaya haka sai ya kai shekara 10 yana tsaya haka. Amma banda Najeriya. To yanzu kun yi ciniki da mutum buhun masara naira 80,000 sai ka karbi naira 80,000 sai ka ce bayan wata shida ko shekara mai zuwa zan baka buhun masara. To sai abin ya rikito. Ai da buhun masara ba 25,000 bane. Eh? Kafin a shiga wannan tsanani nawa ne buhun masara? Ko da kya mai mata ɗaya baya ba da jawabi a nan. Saboda mai mata ɗaya buhun masara guda ɗaya ya fi ƙarfin gidansa. Saboda har zai yi kwari. Akramakallahu. Allah shi gafarta malam. Eh. To amma su a birnin Madina ga abin da yake. Suna ba da wannan rance din a sanata wa sanataini wa talat. Shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku baya canzawa. Mutum zai zo ya karɓi kuɗi bayan shekara uku ya ba da abin. Maza Allah ya ce ya halatta. Fakala ya ce sai dai man aslafa duk wanda zai yi irin wannan ciniki fi shay'in cikin kowane irin abu ne. Falyuslif fi qailin ma'lum to ya yi shi a ma'auni. Wato mudun awu sananne idan abinci ne. Wa wazanin ma'lum ko ma'auni sananne idan wato ainihin abu ne wanda ake gwada nauyinsa. Ko kuma yadi wanda ake gwada measurement dinsa. Ila ajalin ma'lumin kuma zuwa ga ajali wanda yake sananne. Shi yasa aka ce shekaru uku kada ya wuce haka don ya wuce shekara uku ya shiga mawuyacin abu. Amma yanzu ma wane ne zai ya dauki kudi ya baka sai bayan shekara guda ko shekara biyu ko shekara uku. Ai yana da wahala. Yana da wahala. Dama-dama na noma wanda ake yi. Ai na noma an san dai wata hudu ne ko wata biyar ko? Tsanani watanni shida. Duk wanda ya karbi kudinka bayan wata shida da noma bai kawo maka ba to ka san tasha. Ka san yadda za ka zargo shi kawai. Saboda amfani ya kai wata shida. Shiru haka in ka ji shiru to kawai wato da Hausa malam ya ci shiruwa kenan. Allah ya yarda. To wannan kenan. Abin da yasa na karanta a gurguje saboda hadisi guda ɗaya ne sai kuma sharuɗa na ainihin sharuɗan da suka halatta wajen ciniki da wanda ba su halatta ba shine darasin mu na gaba insha Allahu ta'ala. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada. Abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.